Sasha Usana Amara Amerika ke magana kan mita 60 mita 41 da mita 31 sai kuma kan mita 25 a jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan radio Murya Amerika na VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad Far'a da Lol da kuma Niya FM sannan ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga Washington ke fatan ina lafiya. A bayan labarai za mu ji martanin Director General na hukumar bayar da agajin gaggawa ta Abuja kan rahoton wata kungiya da ke caccakar yadda ake kula da ƴan gudun hijira a Najeriya. Sannan Ibrahim Ka Almasi Garba zai kawo muku shirin mu tattauna, amma a fara da jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Shugabannin da suka halarci taron kolin kungiyar tsaron haɗin gwiwa ta NATO da aka gudana a birnin Waso sun amince su ci gaba da horas da dakarun tsaron Afghanistan zuwa shekara ta 2017, su kuma samar da kimanin dala miliyan 100 kowace shekara domin tallafawa dakarun Afghanistan har zuwa shekara ta 2020 tare da tallafin da Amurka za ta rika badawa. Wannan na nufin abokan kawancen na kasashen yammaci za su rika tallafawa Afghanistan da kimanin dala miliyan 500 kowace shekara domin gudanar da ayyukan tsaro, tallafin da kasashen yammaci za su ci gaba da badawa. Manuniya ce kan irin yadda suka damu da batun harkokin tsaro a Afghanistan a daidai lokacin da dakarun Taliban ke ci gaba da kalubalantar dakarun Afghanistan da kungiyar ISIS da ta samu wurin zama a kudancin da gabashin kasar. Jami'an Amurka sun ce taron kolin kungiyar NATO wata dama ce ga kungiyar tsaron ta sake lale da gaba da tabbaci da kwantar da hankali zuwa nuna dagiya da jajircewa. Shugaban Amurka Barack Obama zai katse rangadin da yake yi a Turai ya tafi Dallas jihar Texas, inda wani kwantan bauna da aka yi wa 'yan sanda ya yi sanadin kashe jami'ai 5. Shugaba Obama, wanda yake kasar Poland a halin yanzu, zai dawo Washington gobe Lahadi, kwana ɗaya kafin ranar da aka shirya zai dawo da farko bayan soke yada zangon da zai yi a Spain, bisa ga wata sanarwa ta fadar White House. Shugaban Amurka ya bayyana kisan da aka yi a Dallas a matsayin mummunan abin kyama akan jami'an da ke gudanar da ayyukansu, ya ba da umarnin sauko da tuta ƙasa-ƙasa a fadar White House da kuma dukkan gine-ginen gwamnati na kwanaki hudu domin karrama waɗanda aka kashe da kuma raunata. Babban lauyar gwamnati Loretta Lynch ta ce ma'aikatar shari'a za ta taimaka wajen gudanar da bincike a Dallas. Sakataren harkokin tsaron cikin gidan Amurka Jay Johnson ya kuma bayyana jiya Juma'a cewa maharin ba shi da wata alaka da aka sani da ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasa da ƙasa. Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami daga wani jirgin yaƙi, sai dai bata cimma gurinta ba. Kamfanin dillacin labaran Koriya ta Kudu Yonhap ya ce injin ɗin makami mai linzamin ya tashi sai dai ya tarwatse bayan tafiyar kimanin kilomita 10 a sararin sama. Irin wannan gwajin da Koriya ta Arewa ta yi a watan Afrilu bai cimma nasara ba. Kamfanin dillacin labaran ya ce Pyongyang ta harba makami mai linzami daga wani katamfarin jirgin ruwan yaƙi mai nauyin ton 2000 da asubahin yau Asabar daga gabashin ƙasar kusa da birnin Simpo. Jami'an ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu sun ce ba za su iya tabbatar da nisan zangon makami mai linzamin ba kafin ya faɗo, sai dai suka ce Koriya ta Arewa ta jima tana keta yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya dangane da harba makamai masu linzami. Kakakin rundunar mayakan ruwan Amurka Commander Gary Ross ya fitar da sanarwa da ke cewa muna Allah wadai da gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi, wanda ya saba wa kudirorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka haramta wa Koriya ta Arewa amfani da fasahar makamai masu linzami. Prime Minister Japan Shinzo Abe shi ma ya kushe wa gwajin makamin. Koriya ta Arewa ta yi wannan gwajin ne kwana ɗaya bayan da Koriya ta Kudu da Amurka suka ce za su girki garkuwar kakkaɓe makami mai linzami domin daƙile barazanar Koriya ta Arewan. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta ce ta kori jami'an diplomasiyan Amurka 2 a matsayin mai da martani da irin wannan matakin da Amurka ta ɗauka biyo bayan saɓani da aka samu tsakanin wani jami'in diplomasiyan Amurka da wani jami'in tsaro a Moscow. Ma'aikatar harkokin kasashen ƙetare ta ƙasar ta fitar da sanarwa yau Asabar cewa an kori Amurkawa ne a watan Yuni. Sanarwar da ta fito daga mataimakin ministan harkokin tsaro Sergei Rakov ta ce an kori ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka ne sabili da halin da suka nuna ba na jami'an diplomasiya ba ne, ta kuma zarge su da zama jami'an leƙen asiri. Amurka ta kori jami'an diplomasiyan Rasha biyu ranar 17 ga watan Yuni a matsayin mai da martani kan sabani da aka samu a Moscow tsakanin wani jami'in diplomasiyan Amurka da 'yan sandan ƙasar Rasha.
Labaran duniyar kenan aka saurara. Tomadalla, wata kungiyar kare muradun 'yan gudun hijira ta duniya mai suna Refugees International ta yi ikirarin cewar da alamun Najeriya ba ta damu da 'yan gudun hijira na cikin gidanta ba. Darakta janar na hukumar agajin gaggawa ta babban birnin tarayya Abuja, Alhaji Abbas Garba Idris, ya ce wannan batun ba haka yake ba.
A gaskiya, wato, kamar yadda suke da 'yancin su faɗi albarkacin bakinsu da kuma abubuwan da suke gani, iya gwargwado gwamnati tana ƙoƙari wurin ganin cewa waɗannan 'yan gudun hijiran an karrama su, an kuma ba su 'yancin su kamar yadda ya kamata. Abu ne wanda yake ya zo wa ƙasan nan kwatsam ba shiri aka yi ba, ba kaman sauran 'yan gudun hijira ba ne waɗanda suka tagayyara saboda wasu al'amura na siyasa. Wannan abu ne wanda ya kawai ya watsu saboda harka irin na terrorism da sauransu ya kawo wannan abu. To ya mamayi ƙasar a gaskiya. Ana kokari kwarai da gaske in ka duba dukkan jihohin nan da kuma gwamnatin tarayya suna yin kokari. Kullum dai in aka gane wani wuri da yake dan yoyo akan nemi a nike shi. Abin da yake faruwa kenan.
Ku a nan Abuja kamar kuna da 'yan gudun hijira kimanin nawa ne waɗanda kuke kula da su?
Muna da kimanin 'yan gudun hijira sama da 15,000, wanda kuma karuwa suke yi a kullum. Kuma ka san mu namu ba sansani ne irin wanda muke shi. Wanda suke da yake a arewa maso gabashin Najeriya ba. Suna wasanni, wasu suna cikin jama'a hakan nan suna zaune, idan an tashi neman su mu tara su wuri guda.
Ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen da ake yi kamar yadda ita wannan ƙungiya ta Refugees International da kuma kafofin labarai da dama suka sha faɗi shine cewar su kansu jami'an tsaro da ake sayo suna kula da irin waɗannan sansanoni na 'yan gudun hijira suna aikata miyagun abubuwa kan waɗannan 'yan gudun hijira musamman mata waɗanda ake zargin cewar ana yi musu fyaɗe. Akwai abin da ake yi ne domin ladabtar da irin waɗanda aka samu suna irin wannan ko kuma matakan kare su waɗannan mata daga fuskantar irin wannan al'amari?
Kwarai akwai matakai da yawa waɗanda aka ɗauka na kare su, kuma ina mai tabbatar muka ni dai ga iya sani na mun ɗauki matakai iya matakai kuma bamu taɓa samun wani ya zo ya kawo mana ƙorafin kan cewa ga wani wanda aka yi irin wannan mashi ko aka yi mata sannan bamu ɗauki wani mataki ba. Babu wanda ya zo ya kawo mana ƙorafin an yi wannan abu. Muna da shugabanni wanda su kansu 'yan gudun hijiran nan su suka wakilta su sune shugabannin su. Bayan waɗannan, kamar yadda na gaya maka, muna aiki da jami'an tsaro na ɓoye wanda suna nan cikin su suna kuma ba da bayanai na sirri.
Madalla masu sauraro ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu tattauna.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Da fatan an yi shagulgulan sallah lafiya. To kamar yadda aka saba ga gogan El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
An kammala azumin Ramadana a Najeriya bayan watan yayi kwana 30. Shugaba Buhari ya ce yin kasar murnar sallah.
Ai amfani da nasihohin Ramadan domin kyautata mu'amala a tsakaninmu, son juna da riƙon amana. Ubangiji Allah ya bamu damuna mai albarka, ya ƙara mana arziki a ƙasarmu.
A ji addu'ar ƙarshe a babban masallacin Abuja a sallar tsakar dare ta Ramadan.
Ya Allah.
Imam Sani Manshawi ya jagoranci sallar.
Fatan mu ga dukkan musulmi da wanda ma ba musulmi ba, tunda duk kasar mu ce gaba daya a cikin ta muke, addu'an nan ba daina ta za a yi ba.
Karon na farko an yi walwalar Idi a Borno ba ta kaita yawo. Gwamnatin Najeriya na yunkurin dakatar da yajin aikin kungiyoyin ma'aikatan fetur na Feng da Fengasan don kaucewa dawowar dogayen layukan mai. Haka nan shugaba Buhari ya nada MK Baro a matsayin shugaban kamfanin mai NNPC, da a da karamin ministan fetur Ibe Kachi kuke rike da mukamin. Allah ya yi wa marafan Sokoto Alhaji Umaru Shinkafi rasuwa, yana mai shekaru 79. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu kuma za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Yau zauren zai kammala zamansa na jihar Naija, inda aka yi wata ƴar hatsaniya kwanan baya. Don haka wakilinmu Mustapha Nasiru Batsayi ya jagoranci wata tattaunawa tsakanin malaman Kirista da Musulmi kan mafita. Yau Mustapha zai dora ne daga inda Sheikh Umar Faruk Abdullahi ke ci gaba da bayani.
Wani cikin riko da addinin da ƙarfi sai ya dauki abu da tsanani sai ya samu tsanani. Manzo Allah ce duk wanda ya dauki addini da tsanani to Allah ko zai tsananta mushi. Don haka dauki abubuwa cikin sauki. Kaga kamar wajen kashe-kashen musulunci ya girma marai. Kuma ko san da annabi ke nan ya zauna da kafirin amana kuma ya bar maganganu a kansu, duk sanda runduna ta yaƙi za su fita cikin maganganu huduba da manzon Allah ke musu cewa duk garin da kuka shiga kuka ga masallaci kwara guda, a'a ba kuma ga masallaci ba, kuka ji kiran sallah a garin, kar ku kashe mutum guda a garin nan. In ma akwai waɗanda ba musulmi ba to sun tabbata makafirin amana kuma taba su laifi ne a wurin Allah. Saboda haka irin wannan ya kamata ana yawan saduwa, ana tsare waɗannan hakokin kuma ana karantar da mabiya.
Rabaran kaji abin da Sheikh ya ce, wato muhimmancin hada mabiya addinan nan guda biyu wuri guda ana cuɗanya, kana ga wannan yana da tasiri sosai?
Yana da tasiri musamman zan yi amfani da Niger State inda nake zama. Yau an yi rigimgimi a wurare daban-daban, amma godiya ga Allah ba mu dandana wannan ba a Niger, kuma ba za mu dandana ba. Dalilai kuwa shi ne shugabannin na addinin nan suna da wato abin da ya haɗa su. In ba ka kwatanci yau da yamman nan ma ana da gayata wanda aka bani in zo domin a buɗe baki tare da ni. Ina wannan kungiya musulmi ne, sun sani ni kuma Kirista ne, amma sun ce in zo domin in ci abinci tare da su. Wannan yana nufin mene? Kauna, sada zumunci. Wannan shine ya taimake mu domin muna gan juna kamar yan uwa ne. Yanda yake nan, na biyu na yi godiya kuma ina son kara yin godiya domin waɗansu wuraren da ake samun tashi hankali gwamnati bai fito a fili ya nuna cewa duka ƴaƴan nan nasa ba, domin duk inda akwai nuna bambanci to dole ne akwai rigima. A kullum ina faɗi wannan, gwamnati uba ne ga kowa. Abinda an yi ma A a yi ma B, kaga ta wurin haka nan ba rigima ba. To a area din nan ne a wajen surare gwamnati sai su nuna akwai bambanci, musamman area da kila Kirista sun yawa, sai ka gani an yi ba damu da waɗanda suke musulmi a area ba, o area da musulmi sun yawa musamman a arewa, sai ka gani ba damu da waɗanda suke Kirista a wurin ba. To wannan shine yakan kawo wahala. To kuma ina kullun na samu zarafin magana kamar da ina yi yanzu, nakan faɗi haka, gwamnati su yi kula su tabbata ƴaƴa nan nasu ne. Kamar kana da ƴaƴa, in ka nuna musu bambanci kaga ka raba gida kenan. To so wannan yana da muhimmanci gwamnati ta ci gaba da kula da waɗanda suke a ƙarƙashin su. To wannan zai ƙara inganta danƙon zumunci. Sannan kamar da Sheikh da ni da shi ko ba ka ba shi yana sallah ne abin shi, ni kuma ina kristanci abina, amma wannan bai hana mu zumunci ba. kaga ne kuma wannan abu mai kyau sai mun koya haka cewa addini ba shine ya kamata ya raba mu ba amma mamako haka ya kamata ya danka wannan dankon zumunci ne ya kara karfafa mu mu sojuna domin mun san Allah kuma kamar da namu ya fada yace mu yi kaunan juna gama kauna ta Allah ce wanda yake yin kauna ya san Allah Allah ya san Allah you know akwai wani kalma na manta da shi amma wanda bai kauna to bai san Allah ba you know kaga wannan kalmomi Yesu ne yana wannan magana da albanjiran ku yi kaunan juna don kauna ta Allah ce ko that is in baka yi kauna ba to baka san Allah ba domin shi Allah yaya ne kauna ne to wannan wuraren nan you know to idan haka ne to don me mu as Christian zamu ki ga bi da shugaban mu ya fada kuma san da yace a ce so jiro yace ba ce ku so Christian ba ka lura da wannan juna inda mutun ne to dan uwanka kenan ku yi kaunan juna domin kauna ta Allah ce you know to so abinda muna karfafa mutane kenan wasu lokote na lura you know ina addu'a Allah ya samu yi mi girma har mu zo mu kawas da wannan you know in mutum yana ya hadu kila da musulmi yana zama kila bai san wannan musulmi ba amma cikin gabatar ya ga musulmi sai ga ya canja ina lafazi I mean ko fuska wannan krista ne dama bai sani cewa krista ba so da ya ji cewa krista ne sai ya bata fuska ina zama kai wannan ko ba haka ba idan wannan mutumin ne wanda Allah ya halitar Allah ne kuma Allah ya ce addu'a abin da shi ya halitta yana so yana kauna wannan abun sannan kai ma da wannan abin dukan ku halitta ne to kuna cin kunkin juna bayan da uban ku daya ne da mahalicin ku daya ne ina za a kai wannan so shi yasa addu'a ta shine mu yi girma kamar da muna girma yau da safe ne mun riga mun yi gaisuwa da shi shek ba ma san da cewa za mu abin ba jiya ma muna magana ko ba haka bane that is how it should be amen yadda za ka bata zama kenan ya kamata ya zama haka
saboda lokaci bari mu rufe da kai imam a ƙarshe wani bayani za ka yi mana akan wannan mada da muke muhimmin bayani da za ka yi mana na ƙarshe na rufewa saboda lokaci
to alhamdulillah ina jawo hankali ƴan uwa gaba ɗaya musulmi dai su sani addinin musulunci kamar yadda na faɗa zaman lafiya ne in fact kalma ma ta gaisuwa a musulunci assalamu zama lafiya saboda haka musulmi su yi kokari su tsare wannan zama lafiya din wanda ma ba musulmi bane su ma su sani kamar da rabin ya faɗa ni addinan nan biyu ba wanda ya karanta da tashin hankali mu kaunaci juna mu riƙe juna don mu zauna lafiya da Allah yana son ya ga dama ne da yayi mu Najeriya duk kristoci amma bai yi ba da Allah ya ga dama ne da yayi Najeriya duk musulmi amma bai yi ba yace na san daga cikin ku inda Qur'ani yace fa minkum kafirun wa minkum mu'minun da nayi ku cikin ku akwai kafirai cikin ku akwai wanda suke musulmi abinda kowannen ku ke aikatawa yana sane da ganin daman shi ya ajiye mu a Najeriya ya mana suna gaba daya kasa ta Najeriya ya zaunar da musulmi a cike ya zaunar da kafiri a cike ba dayan biyu da ya isa ya kori wani daga kasan nan to tunda ko in mun ka sa haka a zuciya to mu zauna lafiya da juna ita kuma gwamnati ta rungumi kowa sannan ta sa ido a harkokin addini ta sa ido sosai kar ta yi sake domin rigima ta hiballuwa cikin sauki ta hanyar addini shi yasa duk wanda ƴan ta'adda su karaba ta hanyar addini suke banna saboda ka ina kira gare mu musamman ga gwamnati ta sa ido sosai har yadda ake gudanar da harkokin addini alhamdulillah
to jama'a mun gode da kuka ba mu wannan dama rabaran Musa Dada tsohon shugaban kungiyar kristoci na jihar Niger da Imam Umar Faruk Abdullahi sakataren kungiyar limamai na jihar Niger sai mun sake tuntuba mun gode da kuka ba mu zarafi muka tattauna da ku akan wannan matsala assalamu alaikum the voice of america
haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa danjin wata sabuwar tattaunawar
na gaba ke Allah sannan kinna gaba ke Allah dan sare ke da babiyya habada
da wannan muka zo babin sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci yau dattawan da za su sake yi wa ƴan arewacin Najeriya jawabai sune mai martaba sarkin masarautar jama'a a jihar Kaduna Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu da mai martaba sarkin Badukku a birnin Kaduna Malam Usman Sani ga mai martaba sarkin jama'a
a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim to ina sallama ga dukkan al'umman arewa mu ƙara hada kanmu kamar yadda aka san arewa a dacen a zamanin Sadona ana zaman lafiya ba san wani kabilanci ko kuma addini ba to abubuwan yanzu sun so mu tabbatarwa to amma cikin ikon Allah a ƴan wayannan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya to don haka ina kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin ƴan uwanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma ƙasar mu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba domin ƴaƴanmu da jikokinmu muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zauna lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu maganar makarantu maganar masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantan boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe to idan muka tattara hankalinmu wuri daya muka natsu muka hada hankalinmu wuri daya to zamu ma kasan mu abin da zai ja mana daukaka da farin jini domin arewan namu a zamanin sa don lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba idan ka duba arewan yanzu kaman kamfanoni railway makarantu kuma sana'antu duka arewan su gurguje to amma zamanin Sadona ba san da irin wayannan abubuwan ba ba san bambancin yare ko na kabila ba duka ana kishin arewan ne to babu abin da zai gagara ni dai ina ƙara kira ga jama'an mu da mu ji tsoron Allah a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma kwazo to amma ƴan shekarun nan da aka shigo tushe din ya zuwa shiga tsakanin mu to ina karo roƙon al'umman arewa da mu ƙara hada kai mu ji tsoron Allah mu ji tausayin ƴaƴan mu da ƙasar mu da kuma yankin mu mu yi abin da zai kawo mu ƙasar mu zaman lafiya da ci gaba domin ƴaƴan mu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali to amma idan muka ji muka hada hankulan mu mu tura maganan bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu daya ubanmu daya arewa mai kishin arewan namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da hazikan mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai ci gaban da aka samu a wannan kasa tamu ƴan arewan ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi a wannan yanki namu na arewa to ina son yi amfani da wannan dama in ce ina kira ga malaman mu na Christianity da Muslim so ci gaba da faɗakar da jama'an mu akan muhimmancin addini da kuma son juna domin Allah da ya halicce mu shi ya san abin da yake zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakkashe junan mu to ina roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron Allah na roƙon Allah Ubangiji ya sa ƴan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da ƴan arewan namu na da irin marigayi Ansa Ahmadu Bello Janar Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba to gashi yanzu arewan ta tasiri ma yanda take a yanzu to ina cewa ina ƙara kira ga babban muriya da ƴan arewan musamman manyan arewan namu da suke a yanzu a raye musamman General Yakubu Gawan General Abdulsalam Abubakar General Ibrahim Badamasu Babangira da shi General Muhammadu Buhari da Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari da kuma manyan sarakunan arewa da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna, mun samu zaman lafiya a wannan yankin namu, domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan guri.
Shi ma mai martaba sarkin Badikko cewa ya a haɗa kai a gudu tare a tsira tare.
To assalamu alaikum, sunana Usman Sani, sarkin Badikko. Wannan lokaci ne muka zo wanda yake buƙatar kowane ɗan Najeriya ba da haɗin kai da goyon baya da taimakawa da addu'a ga shi shugaban ƙasar, domin a samu tabbataccen ci gaba, domin kowa yake da hankali ya san halin da ƙasar nan ta shiga, tun daga fannin tsaro, fannin tattalin arziki, rashin ayyukan yi, rashin kyakkyawar zamantakewa wadda duk gashi Allah ɗan cikin ƙanƙanin lokaci ya kawo mana ƙarshenta. Shi yadda ake samun kyautatuwar ci gaba da samun nasara a fannin faɗa da wannan ta'addanci da ke damun ƙasar nan. Sa'ilin nan kuma muna ganin yadda ƙasa take buƙatar haɗin kan mutane, domin a gaskiya Najeriya tana buƙatar addu'a, kuma tana neman haɗin kai musamman ga 'yan majalisar dattawa. So muna sa ran su sa ido su sa ƙasa a gaba, kar su kalli wani abu ko waɗansu mutane, kuma su ne kamar madubin dubawa daga wajen Najeriya, wanda 'yan suna yin abin da ya kamata, duniya za ta yi ma Najeriya jinjina mai ƙarfi. Idan suka yi akasin haka, zai sa Najeriya ta zama abin dariya da abin sosin alafi ne daga waje, wanda ba ma fata haka. Muna fatar su sa ido abin da za su yi, su dubi Najeriya, kar su dubi wani wanda yake shi mai wucewa ne, amma Najeriya tana nan. Mu san da abin da muke yi, muna yi ne domin 'ya'yanmu da jikokinmu, domin kawo ci gaba. Musamman yadda ake ta samun kace ni ce tsakanin Yarabawa da Fulani, to bai kamata idan wasu mutane sun yi a tsoron laifi gaba ɗaya ga ɗaukacin ruwa, ya kamata a tsoron laifi ga waɗanda suke da laifi. Babu laifi a hukunta su in sun yi ba daidai ba. Kuma muna roƙo su Fulani makiyaya su zanto masu tsawatar ma 'ya'yansu, musamman a ba masu hankali kula da dabbobi, domin hana su shiga cikin gonakin mutanen da zai kawo fitintunu masu kawo rashin zamantakewa tsakanin su da masu gonaki. Su kuma masu gona yana da kyau a ce sun tabbatar da cewa sun bar burtula da hanyoyin shanu tsakanin wannan gona da wannan gona, ba a samu matsala ba, domin mafi yawa akan samu yara ne marasa wayo wanda ba su mallaki hankalinsu ba wajen shigar da dabbobi gonakin mutane, su musu ɓanna ya kawo fitintunin da za a so a kan dabba a rasa rayuka da yawa. Mai dabba ya rasu, mai amfanin gonan ya rasu. So muna roƙon musamman shugabannin da yake Allah su sa ido su sa baki a kan cewa Fulani makiyaya su sa yara mahankalta wajen kula da dabbobi, domin dabba sai an kula da ita. In an kula da ita, za a samu cewa ta fita shiga tsakanin gona da burtali ta wuce ba tare da ta yi ɓanna ba. Su kuma manoma, mu tabbatar da cewa gonakin da muke sara, musamman sababbin gonaki, mu tabbatar da mun bar hanyar shanu tsakanin wannan gona da wannan gona, domin a samu kyakkyawan dangantaka, domin Fulani da manoma 'yan uwan juna ne. Kuma sannan muna ma godiya ga Allah da Allah ya so mu kawo kyakkyawar zamantakewa. Masu addinan Najeriya sun haɗa kansu. So muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin ƙarshen wannan matsala, shi abubuwa suka so mu daidaita, 'yan Najeriya sun haɗa kansu. Musamman 'yan arewacin Najeriya, wanda kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba. Abinda muke fata, sojojinmu na Najeriya da suke wurin wannan yaƙi, su ma Allah ya ba su nasara, a samu an haɗa ƙasar nan yadda ƙasa za ta zauna lafiya.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan makon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To, kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya nan.
Shugabannin da suka halarci taron kolin kungiyar tsaron haɗin gwiwa ta NATO da aka gudana a birnin Waso sun amince su ci gaba da horas da dakarun tsaron Afghanistan zuwa shekara ta 2017, su kuma samar da kimanin dala miliyan 100 kowace shekara domin tallafawa dakarun Afghanistan har zuwa shekara ta 2020. Shugaban Amurka Barack Obama zai katse ran gadin da yake yi a Turai ya tafi Dallas jihar Texas, inda wani kwantan ɓauna da aka yi wa 'yan sanda ya yi sanadin kashe jami'ai 5. Shugaba Obama, wanda yake kasar Poland a halin yanzu, zai dawo Washington gobe Lahadi, kwana ɗaya kafin ranar da aka shirya zai dawo da farko, bayan soke yada zangon da zai yi a Spain bisa ga wata sanarwa ta fadar White House.
A gaida Grace, masu sauraro da wannan muka zo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan a dandalin voa.com ko voahausa.com. Gobe da safe kuma za mu sake fitowa ta rediyo da ƙarfe 6 na safe a gogon Najeriya. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa a huta lafiya.